'yan kasa da hukuma.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da su masanci, na rashin aiki da yawan barci.
Masu saurari, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Tafi da yaro na yau shekara 8 yana raye, a raye ban sani ba. Har yanzu ba labari. Shugaban Buhari ya taimake ni ya suko mini da yaro din. Da yara din. Yara mu duk aka kwashe a karfe 3 har yanzu bai samu yaro na ba.
Matan da nake gaya muku nan wasu har sun je sun shiga Boko Haram din da kansu, tunda gwamnati bata kula da su, su samu abin da jawabi akan ƴaƴansu da suka bata ba.
To gwamnati ta fito karara ta gurfanar da mutanen nan a gaban kotu, mai laifi a masa hukunci da dan laifinsa, wanda ba shi da laifi kuma a sallame shi.
Asare yau shirin 'yan kasa da hukuma na Maiduguri ne, jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Domin jin yadda mata ke bibiyar haƙoƙinsu a wurin mahukuntan ƙasar, inda yau kusan shekaru 10 da suka shuɗe bayan da sojojin ƙasar suka yi awon gaba da 'ya'yansu da mazajensu bisa zargin alaƙa da ayyukan tarzoma na Boko Haram. A dakace mu.
Afirka mutum ne ƴangacce, hanshaƙi kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacce, da basira ilimi takacce, da fari da baki inji ko na mace.
Madalla, masu sauraron ƙalubalen tarzomar ayyukan Boko Haram na ci gaba da barazana ga 'yancin rayuwa ga mazauna yankin arewa maso gabacin Najeriya, musamman jihohin Borno da Yobe, inda nan ne ya kasance filin daga tsakanin mayakan ƙungiyar ta Boko Haram da jami'an tsaron Najeriya. A wasu lokutan kuma yanayi na wuce gona da iri a ƙoƙarin da jami'an tsaron ke yi na daƙile ayyukan ta da ƙayar bayan na mayar da hannun agogo baya ga 'yancin fararen hula a yankin. Yau kusan shekaru 10 kenan jami'an tsaro, musamman sojoji, na rike da dimbin matasa da magidanta a hannunsu. Wa kwanakin baya wasu gungun mata sun wata zanga-zanga a Maiduguri domin kwato 'yancin 'ya'ya da mazajensu na aure da jami'an tsaro suka kama.
Sunana Hawwa Abuka ne. Abin da ya kawo ni yaro na ne har yanzu karfi 3 na dare su sojoji suka shiga suka ɗauka yaro na, har yanzu bai gashi ba. Yanzu shekara 8 ne.
Suka shiga gidan naki suka shiga.
A gida da suka shiga suka buka kofa suka tafi da yaro na, har yanzu bai gani. Sore ne ya gama makaranta, yanzu zai shekara 20 da wani abu ne. Shi din
kin je kamar yanki bi sawu haka kije inda yake,
wai ne zai samu yin bi sawu din? Ba wanda ya sani zai bi mini sawu. Yamma Abubakar Ibrahim, shugaban Buhari ya taimake ni ya suko mini da yaro din. Da yara din, yara mu duk aka kwashe a karfe 3 har yanzu bai samu yaro na ba. Shi ne abin da na kawo kuka miki, ya taimake ni ya fitar da yara din mu samu yara mu ma. Ɗaya shekara 15 ne, ɗaya din. Ɗaya din kuma 25 ne.
Ya sunan ki amma?
Ya na Abdurrahman. Yaro na ba Alhaji Agwange. Ban tafi da yaro na yau shekara 8 yana raye, a raye ban sani ba. Har yanzu ba labari, ban taɓa ji labari ba ko yana da shi.
Ina guri mama. Shekarun yaro ne.
Yaro lokacin shekarun shi 18. Wannan ba ban tsaye da shi.
Ina guri, Allah ya tsare ku.
Allah. Ina raye babu raye ban sani ba.
Ai sa blama.
Na daga ina duka blama.
Daga la ni kira go gobri.
Na to me yake tafe da giyana?
A'a na biyu aka kama. Duga maza ne.
Eh, akwai wanda dalili wai.
Ban san dalili ba, yara da suna makaranta da yarin yana yaula. Yana sayar da abun nan waya din nan, ana haka aka kama shi, ni ban san dalilin ba. Duk ya gama yana karatun not ne, duk aka kama Abdulkarim Gamma. Aha,
dalibi ne ma na makaranta, yana
makaranta, yana makaranta
kuma sana shi ne koyi karatun not.
Not yayi shekara 20.
Gidauniyar kare haƙƙin mata da yara ta Al-Amin na cikin ƙungiyoyin da ke gwagwarmayar fatan haƙƙin waɗannan mata. Kuma shugabar gidauniyar Hajiya Hamsatu Al-Amin ta yi ƙarin bayani ga wakilinmu Haruna Dauda.
wa'anda aka kama shekara 10 yau wasu ya kai shekara 9 wasu ya kai shekara 7 har yanzu ba labari ba ba mu ji abin nan komai daga gare su Bashiru dan ji ba haushe kamar an shuka doka to koda dabba ko zakaran gidanka ya bata akwai haƙƙi akan ka ka fita ka nema ban nema a ce ke uwa ko kuma ke mace mijinki an zo an dauke shi a cikin gidanki yau ya kai shekara 10 ba wanda yake miki umfa a cikin nan akwai mata su 19 wanda iyayensu gwamnati ce ta kirawo su tace su zo za a yi training nasu akan civil su shiga civilian GTS to a wannan shekaran har yau ƴaƴan zuran da za su fita kawai sai abokan su suka zo musu da takalman su da jakan su kuma har yau ba a gaya musu komai ba a cikin matan nan biyu sun riga sun mutu matan da nake gaya muku nan wasu har sun je sun shiga Boko Haram din da kansu tunda gwamnati bata kula da su su samu abin da jawabi akan ƴaƴan su da suka bata ba amma mun bi su duk mun tattaro su mun ce musu akwai hanya ta lafiya wanda zamu bi mu nemi hakkin mu a wurin hukuma to shine yau gaci kullum girma muke yi mata sai yawa suke yi kowa anan da ka gani ai da dan ta ko mijin ta ne sojoji sun kama
da jimu da mutanen za su kai nawa
yanzu muna da 9600 anan dukkan su mata ne da kuma iyaye so saboda haka muna so gwamnati da daya su sa wannan abin nan nasu na sojoji su gaya mana yara nawa suka kama a cikin Maiduguri a cikin yaran da suka gama nawa suka mutu a cikin wanda suka kama ranar 14 ga wannan watan da yara nawa ne a cikin zuwa bare sannan kuma gwamnatin tarayya muna so ta bada jawabi akan reporton da social rafatuwa ta bayar kan abin nan irin abubuwan da ya faru a nan jihar mu ta Borno to har yanzu gwamnati ta yi shiru akai to kuma akwai wani reporton da shugaban kasa ya kafa wata abin nan ta bincike ta shari'a mun je matan nan sun je sun bada jawabi har yau ba mu ji komai ba akai shi ma muna so gwamnatin tarayya ta fitar jawabi ta gaya mana in ma yaran nan babu su kowa dukanmu nan mutuwa muke kira ko saboda ka in ma babu su muna so tunda hukuma ne ta kama su muna so mu ji daga bakin mu hukuma wayannan yara babu sannan iyayen nan su sadakar wa Allah su yi wa ƴaƴansu addu'a so that su samu kwanciyar
nan gaba kadan zamu ji abin da masana dokokin kasa da kula da haƙƙin bil adama ke faɗi akan wannan batu a da su ce mu
duka da an so shi ya inganta kasa da karar da watan sunta za su yi sha'awa su yi yarjeta da kafar su su zo su yi karanta komai ba mai iya kushe ka kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka
madalla masu ware masana dokoki da haƙƙin bil adama irin su tsohon shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Borno barista Muhammadu Maigana sun yi tsokaci dangane da wannan lamari
suna da haƙƙin gwamnati ya gaya musu da cikakken bayanin cewa ga inda iyayenku ƴaƴanku mazajenku ƴan'uwanku maza suke wanda gwamnati shine ke da nauyin kama su ko wani abu makamancin haka amma kuma ya zamana waɗanda su wanda ake kiran su da ƴan ta'adda su suka dauke su ma har ilau nauyin na ratai akan gwamnatin da sun fito da kukan su a fili gwamnati ya bada bayani la'alla gwamnati na yin kokarinta ko gwamnati ce gashi mun samu waɗansu kuma ga sunayen su saboda su samu bayani wannan sunaye da nake faɗi kuma yana da kyau gwamnati ya amfani da kafan labaru kamar irin takunan a dinga bayyanawa saboda wanda zai samu ya ji in ya ji zai samu dan uwarsa wannan shine abin da gwamnati ya kamata ya yi musamman gwamnatin tarayya da haka to yana da kyau yanzu matan nan kukan nan da suka yi sun nuna hannunka mai sanda ga gwamnati to gwamnati ta fito karara ta gurfanar da mutanen nan a gaban kotu mai laifi a masa hukunci da dan laifinsa wanda ba shi da laifi kuma a sallame shi ya je ya samu ƴan uwansa ya haɗu da ƴan uwansa la'alla mamarsa la'alla matarsa la'alla ƴaƴansa
barista Muhammadu Maigana kenan a Najeriya sai dai wakilin Haruna Dauda Biyu ya yi kokarin ji daga shugabannin hukumar soja a birnin Maiduguri a dangane da wannan batu amma sun ki cewa uffan kuma babu wani alƙawarin cewa uffan din a nan gaba
mulkin kai ba san kai ne ba ba ni da kafa a ci daɗi ba ba alƙawarorin ƙarya ba inda ma su irin wannan a gaba
masu rare kashin shirin dan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Daudet Mahmud Ibrahim Kuli daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so yuna an daina.